This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, Niya, Murya Arewa. Kana masu sauraron mu kai tsaye a na'urar computer ko suna iya daddangwala voahausa.com ko kuma sashenhausa.com a duk lokacin da suka so yin hakan. Masu sauraro assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne da Ibrahim Kalmasi Garba muka farin cikin sake jan ragaman shirin na wannan hantsin. A cikin shirin wannan shirin za ku ji cewa an yi addu'an samun zaman lafiya a Lagos domin Najeriya ta samu ci gaba. Kamar yadda muka ce muku dazu za mu ci gaba da kawo muku da hirar da abokin aikinmu Aliyu Mustafa Sakwatoyi da tsohon shugaban Najeriya. Kana na tattauna da wakilinmu na Maiduguri akan rokan da ake cillowa. Sannan da akwai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana, amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. China ta ce wani jirgin ruwan jigilar matafiya dauke da mutane sama da 450 ya nitse a kogin Yangtze da daren jiya Litini, yayin da ya bar yankin Hubei zuwa yankin tsakiyar China sanadiyar guguwar ruwa. Kafar labarai ta Xinhua ta ce an ceto mutane 20 da asubahin yau Talata. An tsamo wata gawa guda. Iska mai ƙarfi da kuma ruwa kamar da bakin ƙwarya na kawo cikas ga ayyukan ceton. An yi imanin cewa da yawa daga cikin matafiyan na makale cikin jirgin da ya tuntsire. Masu ayyukan ceto sun ji motsi lokacin da suka kwankwasa ƙarƙashin jirgin, a cewar jaridar People's Daily. Premier Li Kwankin da kansa ne zai sa ido kan yadda ake ayyukan ceton, kuma tuni ya kama hanyar zuwa wurin. Shi ma shugaba Xi Jinping ya yi kiran da a yi gangamin ceto matafiyan.
Prime Minister Iraki Haidar Al-Abdi da ministocin harkokin wajen kasashen da ke cikin gamayyar da ke taimakawa kasarsa wajen yaƙi da ƙungiyar nan mai adawar kafa darar Islama na wani taro a birnin Paris don su tattauna kan shirin sake kwato yankin Anbar na ƙasar ta Iraki. Tattaunawar ta zo ne makonni biyu bayan da ISIS ta kwace headquarter lardin na Anbar, Ramadi, mai tazar kilomita 125 yamma da birnin Bagadaza, wanda hakan ya sa Mr. Abadi ya yi kira ga mayakan na sa kai da su ragu wurin su shiga fafatawar da aka kaddama a makon jiya. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce zai yi kyau Prime Minister ya janyo mayakan kabilun Sunni su shiga cikin yakin da ake yi da ISIS din a lardin da mafiya yawa 'yan Sunni ne.
Hukumar Abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa mutane da dama za su fuskanci matsanancin karancin abinci a Najeriya da yankunan da ke kewaye saboda yawan guje-guje da suke yi sanadiyar mayakan Boko Haram. Hukumar ta Abinci ta Duniya ta ce mutane kusan rabin miliyan na fuskantar matsalar abinci a Najeriya da makwabtan kasashe. Ta ce a jamhuriyar Nijar da Kamaru rashin abinci mai gina jiki ya zarce kashi 15 cikin 100, wanda shine mataki mai tsanani, ta yadda wasu wuraren ma da ke kusa da Najeriya ke fama da karancin abinci mai gina jiki da kashi 35 cikin 100. Tashe-tashen hankulan da mayakan Boko Haram suka haddasa a arewa maso gabashin Najeriya sun tilasta mutane sama da 200,000 gudu zuwa makwabtan kasashe irin su Nijar da Kamaru da Chadi, kuma waɗanda suka rabu da muhallansu sun karu ta yadda a ƙasar Kamaru kawai ma akwai mutane wajen 200,000. Mai magana da yawun hukumar ta abinci Madam Adel Sarkoji ta ce rashin abinci na shafar yankin baki ɗaya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kotun Kolin Amurka ta yanke hukuncin goyon bayan wata ba Amurka da aka hana ta aiki saboda ta sanya hijabi. Samantha Ilof, wacce musulma ce da kan sanya hijabi saboda dalilai na addini, ta kai kara tun a shekarar 2008 bayan da kantin Abercrombie a Amfit da ke jihar Oklahoma da yankin tsakiyar Amurka ya ki ɗaukar wannan 'yar shekaru 17 da haihuwa bayan da ya ganta. Dokar Amurka dai ta hana nuna bambancin addini wajen ɗaukar ma'aikata.
An saki wani ɗan jaridar Amurka da aka kama shi a Yemen, to amma har yanzu babu cikakken bayani game da kamun nashi, yayin da Amurka ta sha alwashin ganin an sako ƙarin Amurkawa da ke kame a ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana ɗan jaridar da suna Cassie Combs, wanda aka yi imanin cewa yana daga cikin ‘yan jaridar Amurka da har yanzu suke cikin Yemen, tun bayan da ‘yan tawayen Houthi suka afka babban birnin ƙasar suka hamɓare shugaban ƙasar a farkon wannan shekarar, wanda ya sa sojojin waje suka kai ɗauki ƙarƙashin jagorancin Saudiya. Labarin sakin na Combs ya biyo bayan wani rahoton da jaridar Washington Post ta bayar cewa ‘yan Houthi na tsare da wasu Amurkawa hudu a Sana'a babban birnin ƙasar.
Amurka da Koriya ta Kudu sun fara wani gagarumin atisayen yakar jirgin yakin ƙarƙashin ruwa. ‘Yan makonni bayan da Koriya ta Arewa ta ce ta yi nasarar gwada harbin makami mai linzami daga jirgin yakin ƙarƙashin ruwa. Ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta fitar da wani bayani jiya Litinin, inda take bayyana atisaye da cewa shi ne atisayen yakan jirgin ƙarƙashin ruwa mafi girma da ƙasashe biyu kewayensu ta taɓa yi, ta fuskan tsananinsa da kuma yawan jiragen da ake amfani da su a tsayin, wanda za a kai har Laraba ana yi a ruwayen da ke daura da tsibirin shakatawa nan na Jeju, ya haɗa da jirage sama da goma, ciki har da jirgin ruguza jirage na Koriya ta Kudu da kuma jirgin gano jiragen ƙarƙashin ruwa da jirage masu ɗaukar ungulu. To madalla, labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga birnin Ikon Najeriya, inda wakilin Babangida Jibrin ya ce an yi addu'an samar da zaman lafiya a ƙasar. Babangida, gare ka.
والهادي الى صراطك المستقيم وعلى ال حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
irin addu'o'in da aka gudanar kenan a tarukan addu'o'i na ci gaba da samun zaman lafiya wanda aka fara gudanarwa a birnin Lagos, wanda kuma ke samun halartar ƴan Najeriya da dama, da nufin amsa kiran da sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi na samun goyon bayan ‘yan Najeriya da gudanar da addu’a ga gwamnatinsa na samun nasarar magance ɗimbin matsalolin da ya yi wa Najeriya katutu.
Sunana Comrade Usman Sani Usman Hadija. Mun kira wannan taro ne domin mu nuna wa duniya cewa lallai mu nuna goyon bayanmu ga wannan gwamnati da ta shigo. Tabbas hakika, saboda ya zo ya tarar da ƙalubale da dama, babu wani abin da yake faruwa.
Sai dai a yanda wannan addu'o'i da aka fara ke ci gaba da gudana, wani jigo a jam'iyyar ta APC, Architect Kabiru Ahmed, ya ce dole sai fa jama'a sun nuna juriya da goyon baya ga sabuwar gwamnati, shine sabon shugaba da mataimakinsa da sauran mukarraban gwamnati za su samu nasarar magance ɗimbin matsalolin da ke ciwa Najeriya to a ƙwarya.
A waɗannan addu'o'i abubuwa ne muna buƙatar su ƙwarai da gaske. Idan ka kula duk abin da muka yi a gwagwarmayar yakin neman zaɓe, har muka zo kan zaɓen kansa, aka ɗaga, muka ci gaba da kamfen, aka samu nasaran, ka duba da ikon Allah ne, addu'a ce ta yi aiki. Saboda haka ba za mu daina addu'a ba, za mu ci gaba da yin addu'a ga shugaban ƙasarmu President Muhammadu Buhari, ko mai addu'a ga mataimakinsa, dukkan shugabannin ƙasarmu da gwamnoninmu a ko'ina a cikin ƙasar nan, kuma mai addu'a ga ƙasar kanta. Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya ba mu ci gaba, Allah kuma ya ba mu nasara aiwatar da alƙawuran da muka yi wa al'ummarmu, wanda shi yasa suka fito suka ba mu goyon baya, kuma suke kan ba mu goyon baya 100%.
Tun bayan ratsar da sabon shugaba Muhammadu Buhari ne dai al'ummar Lagos, kamar yadda aka san su, ke ci gaba da gudanar da yanke-yanken dabbobi da kuma bukukuwa a sassa daban-daban na jihar, tare da mawaka da kuma makiɗa, kamar yadda na yi katari da wani mai gurmi a unguwar Agege yana rangaɗa wa shugaba Barack Obama na Amurka da Buhari waka kamar haka.
Shugaba Obama, shugaban Amurka, kar ka yi faɗa da Hausawa, kar ka yi faɗa da ɗan kowa, don kai mai riƙon amana ne, yanzu lokacin na canji ne, Allah ya canza.
To amma da Allah, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Thank you. jihar Kano wa alan waka na mutan Kano wa mai jimirin amon wake a gurin jama'ar Kano wa mazauna lafiya zai kula alakar ɗan Kano wa musa ga zamantaka da makwabta ɗan gefen Kano wa musan dangantaka mai karfin danko ɗan uwa jami'a mai muku addu'a ku haukai shari'a ku kauda hataniya ku hauci ruba bisa gaskiya
Maryamu Iba arziki da walwala an zauna lafiya da zaka jire kalma guda a wannan duniya soyayya da fitina ta hargitsa dukkan duniya da barna ne Kano akwai Ibo Kano akwai Yarbawa Kano akwai Tibi Kano akwai Kadafawa daya garin garinin baiwa kaga kamu da siru dan kasim na gode muku da zama bisa tsarin lafiya mu da juna yammalin sun zo Kano jarin su sun kakkawo kan China sun zo
to madalla kar a shagala ana tare da sashin Hausa ne na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe 3:13 ga kuma ci gaba da hirar da Aliyu Mustafa Sokoto da tsohon shugaban Najeriya wato General Yakubu Gawan
da bisa gaskiya yana azo a cire shi in an cire shi irin zamban da ake da samu akai watakila zai fitta saboda mu ga kowane idan gaskiya ne za mu iya biyan koda menene ya kamata a biya kan gaskiya
ka sanar ka da tattalin arzikin Najeriya al misali lokacin da kake mulki wasu na cewa General Gawan ya ce matsalar Najeriya ya za ta kashe kuɗi ne ba wai kuɗi bane a wancan lokaci ko kama taɓa magana nan kuwa cewa kuɗi yawa Najeriya yawa a wancan lokaci kashe su ne matsala ba samun su ba
amma abinda su suke wasu su yan jarida suke faɗi wato cewa muna nan muna banna da kuɗi ne kawai amma bisa gaskiya na ce yes muna da kuɗi amma ba wai kuɗin da ake da shi ba wani irin amfani ne za a yi da kuɗin saboda a gyara sha'anin tattalin arzikin ƙasa da kuma jin daɗin biyan buƙatar jama'a waɗanda suka taimake mu saboda a riƙe ƙasar nan daidai yadda ya kamata. Saboda haka ne wannan lalle kam ya kamata a duba wannan zancen shi da ake kiran shi a Hausa. Tallafi ne ko tallafi
tallafin mai
to ya kamata a duba wannan a game watakila in an cire shi watakila za mu san kuma duk abinda wannan ya kamata za a biya okay shi ne jama'a za su biya amma za a dauke zamba zamban da su wa'anda suke kawo mana man kasan waje dan da a ce lokaci na ce ba don na ce su manyan kamfanin kamar su Shell da su BP da su Mobil da sauransu muka ce a kada su yi wannan a bar ma yan kasa su yi idan da a ce na bar su kuma mu ce a ce su yan kasa su ma su yi nasu watakila za mu rika samun gaskiya a cikin wannan abin da ake ciki
in kada ana cewa Najeriya ta fi kowace kasa Afirka arziki a cikin Afirka amma ba ganin arzikin a gurin talakawa
me yasa wani irin ba ganin arziki a
to ba ganin arziki mutane sa cikin wahala
don Allah kada a rika wannan fadi ne dai ake saboda dai a bata ma Najeriya suna mutane suna amfana kan yadda abubuwa suke tafiya amma akwai rashin aiki yan Somali da sauransu wannan wani ƙasa ne ba su da wannan wahala ko America din ma ba su da wannan wahala din ko muna gani a television ko yashe da CNN da sauransu
amma kada a ce ba wuta ba abubuwan a rayuwa da
babu wuta wannan shine nake faɗa maka lokacin da gwamnatin da suka tumbuke ni daga mulki me yasa ba su ci gaba da kokarin da muka yi ba saboda a ci gaba da gyara su wa'annan su wuta ne da sauransu ni ne su Abubakar Tafa Balewa shi ne ya soma wannan lantarki na Kayinji to amma ni ne muka karasa aikin saboda bayan da aka yi masa rasuwa allejikansa ni ne nasa aka kare wannan aikin ni ne kuma na kunna babban wutan kayan ji wanda ya ba mu isasshen wuta wanda zai kara mana
aiki yanzu na kare lokacin da kake mulki ba za a kwatanta yawan wutar da Najeriya take sha ba da yanzu
nan wannan gaskiya ne amma abin da ya sa shi ne nake faɗa maka mun ce za a gyara kara gyara wannan wuta da yin wani aiki a Jaba wani a Shiroro za mu kuma wani a can Gembu a can Mambila kuma ina so da za a yi kara mu yi amfani da wutan da ake konawa a wajen Petro za mu yi amfani da shi saboda mu rika samun isasshen wuta wanda duk za a sa a cikin National Grid saboda kare samun wuta isasshen wuta wanda zai taimaka mana aiki na development plan namu da muka yi ba federal government kadai ba duka state government da kuma da local government da kuma shauran ayyuka to amma ina ba su yi wannan ba sai dai ai ta zargi na a cewa saboda bai wannan bane saboda ai wannan bane amma gashi na an shirya
wani zargi
an shirya cewa za a yi wannan aiki saboda a gyara saboda gobe idan da a ce su yi wannan da zai zama
wani abu da naji tunda muna fira zarge-zarge da ake maka kowa ya ba maka ka hada ka mu kasan nan kowa ya ba maka da yadda aka gama yakin ba sa sa kaje ka hade ka ce ba wanda ya ci ba mai nasara ba kwaya ba maka game da dinki duk wata baraka ta kawo hadin kai amma wani zargi da jin mutane suna maka shi cewa kafin ayyukan gyara wurare din su Lagos fiye da cikin arewa kana jin wannan zargin shi ma
wannan shi yasa nake faɗa maka idan da a ce an bi shawaran da muka irin gyare-gyaren da zamu yi duka a cikin Najeriya gabaki daya wannan daban ne Lagos lokacin shine babban birnin mu kuma dole ne a gyara shi saboda abin da ya kamata amma daga baya wane ne yasa aka so mu Abuja ni ne nace bayan irin abubuwan da wahalar da aka samu bayan yakin basasa din nan to bayan shi muka ce to ya kamata mu sami wuri inda za a iya gina wanda za mu iya tabbata cewa mun kare shi daidai yadda ya kamata ba kamar Lagos ba mu bar Lagos ya zama mana wannan abin da ake kira yes commercial capital commercial haka ne yawa da Abuja so abin da ya faru kenan to amma Allah
daga Maiduguri Haruwan Dauda Biyu dazu ya aika mana cewa ana cin lorokoki daga wajen Maiduguri fadon gwamnatin jihar Borno. To na zanta da shi ta wayan tarho kuma na fara tambayan su ne shin takamaimai daga ina ake cin waɗannan rokokin.
To aiwa abin da ya faru ne ranar Asabar din da gabata an samu irin wannan matsala, wato kamar misalin karfe 1 dare wanda ake cin loroko daga wajen gari zuwa cikin birnin Maiduguri wanda kuma ake san kamar ayan kungiyar Boko Haram ne kai kai irin wannan hali na kan mai uwa da wabi. A wancan ranar Asabar dai an samu matsala har da asarar rayuka da kuma rushe-rushen gidaje da kuma wasu mutane da dama da suka ji rauni. Sai dai wannan hali da aka yi na daren jiya da misalin karfe 1 kusan awa guda dai ana jin karan waɗannan ababa masu fashewa wanda wasu mazauna irin waɗannan anguwar Ajilari a Gomari suka shaida min cewa sun dinga ganin irin wannan rokoki na wucewa ta kan gidajensu haka. Da ganshi ya wuce amma ba za su san inda zai fada ba, kuma wancan karon ma haka abin ya wakana. Sai dai bayanan da muke samu na nuni da cewa kamar wannan hari din bai yi barna sosai ba, amma akwai wasu gidaje guda biyu a nan anguwan Ajilari Ajilari da Lori kusa da wani kududdufi ne wanda aka ce wannan roka ya rusa waɗannan gidaje. Sai dai mutanen gidajen ba su halaka ba sai dai sun samu raunuka.
To Harun, na san cewa dole jami'an tsaro za su san da wannan, shin me suke yi ko me suka yi akai musamman na baya-bayan nan?
Yawa bisa bayanai da nake samu tun a garin jiya ma aka ce jami'an tsaro sun je wannan wuri, kuma tun da lokacin da suka isa wannan wuri sai wannan abin ya lafa ba sake jin karan wannan rokoki da ke tasowa ba. Amma kafin zuwan nasu gaskiya abin sai dai wanda ya ji, saboda kusan duk faɗin Maiduguri duk kusa wanda mutum yake zai ji karan wannan roka da ke tashi a cikin birnin Maiduguri, wanda ko daga can ɓangaren Bariki an kira wani, daga ɓangaren 1000 an kira wani, daga can duk dai kusurwan da ke cikin birnin Maiduguri kowa ya ji irin wannan karan rokoki da ke tashi.
To amma dai kawai yanzu ba a samu hasaran rai ba ko kuma wani mummunan rauni?
Gaskiya bisa bayanai da muke samu a yanzu haka babu asarar rai da aka samu a halin yanzu. Sai dai rokokin da kan fara a gidajen mutane da suka rugusa gidajen mutanen, amma haka babu asarar rai. Kuma yawa ko bayanin da muka samu cewa kamar su jami'an tsaron duk da cewa ba daga wajen bakunan jami'an tsaron bane muka ji cewa sun samu nasarar gano inda waɗannan maharakan kera irin waɗannan rokoki, kamar kuma wannan rokoki kiran hannu ne ba wai rokoki ba ne na kwarai, kiran hannu ne suka yi kayansu kuma su zo su dinga haɓawa jama'a, kuma wanda kuma yana da ƙarfin gaske kwarai da gaske.
Da me ake hasashen suke harbo wannan rokan ne?
A bayanin da muke samu shi ne suna daga bayan gari ne, tunda kusan birnin Maiduguri an kewaye shi gaba ɗaya da trench, wato irin ramukan nan da akan kewaye gari haka da shi in ana yaƙi. To an kewaye birnin Maiduguri da irin wannan rami. To daga baya sukan harbo wannan rokoki, kuma kiran hannu ne kamar da na yi bayani sukan yi. To jami'an tsaron ce sun samu nasarar gano inda suke wannan gira din, wato shekaran jiya, kuma har sun ma kwaso irin waɗannan rokoki da suke kerawa. Ba daren jiya kuma suka sake ci gaba da cillo waɗannan rokoki zuwa cikin gari.
To akwai wani bayanai da su jami'an tsaro suka yi muku ko 'yan jarida kawai yanzu?
Da suke yanzu ne gari yake wayewa, babu dai bayani da muka samu yanzu, kawai Allah zuwa can anjima idan sun gama tattara bayanansu za a kira mu su bayyana mana ko kuma su tura mana ta kafafun yadda suka saba turo mana, wato ta yanar gizo da sauransu.
Allah ya kyauta. Mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi.
Mai magana Alhaji Ali Kirani daga Jihar Jihariyo. A wannan magani da nema shugaban kasa Sani Muhammadu Buhari ya ba wa Shehu Garba da kuma Temi Adesina a matsayin wanda za su dinga magana da yawun fadar shugaban kasa ta ɓangaren yaɗa labarai, wannan abu ne da ya dace kwarai. Wannan mutane sun kware kuma intishin kasa ne.
Salamu alaikum sashen Hausa na Radio Maroka. Da magana ya sufara matar haƙi da zamani almajira wannan fashi. Gaskiya wannan shugabanci da Janar Muhammadu Buhari da ya ansa muna taya shi farin ciki da murna. Na kira da shi Janar Muhammadu Buhari da ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka.
Assalamu alaikum, ni ne Aminu mai fadon Lamzami bayan kasuwa malamfashi. Yana kira ga gwamnatinmu ta Najeriya mai adalci da ta binciki sirrin Boko Haram ga ainihin irin waɗanda ake cewa an kama. To anan za a samu sirrin Boko Haram.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana ta ni dan takara daga Dogon Daji Sokoto State Local Government. Don Allah ina son ku intermin sakuna ga sabon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Aminu Kumbuwal. Game da ma'aikata na local government waɗanda aka ce ƴan sanda Ali. To yanzu halin da ake ciki karamin kananan hukumomi suna biyan su waɗannan kuɗi, to amma wanga lokaci ba su biya su ba, sabida ko da ma waɗannan ba su shiga cikin doka ba kamar tallafi na aka ba waɗannan matasa maganin zaman banza. To don Allah mun kira ga gwamnati mai ci yanzu, don Allah ta ɗore da wannan abu da mai girma gwamna Aliyu Magatakardawa muku yake yi tare da waɗannan matasan tallafa musu da ya kai da makaci da guragu. To duk ina ganin wanga wata an riga an tsinci su ba za a ba su albashi ba wanga da ya shuɗe. Yanzu haka yau an yi albashi a ƙaramin hukumomin Tambuwal, mutanen nan ba a ba su albashi ba.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na gidan rediyo BOA. Mai magana Bashir Mamman ɗan inna Kadisau ƙaramar hukumar faskarin jihar Katsina. Alhamdulillah, na gode da wannan dama da kuka bani. Hakika zan bayyana ra'ayina ne akan zaɓaɓɓen shugaban ƙasarmu General Muhammadu Buhari dangane da yunkurin daƙile wa'annan ƴan ta'adda na ƙasar nan tamu Najeriya da suka addabe mu. To hakika ziyarar da kuma zai kai ƙasar ne ziyara ce mai matuƙar muhimmanci, amma shawara ta a gare shi don Allah don Annabi su yi ƙoƙari in yake tattauna a kan dangane da bakin iyakokin ƙasashenmu.
To madalla, kafin mu ƙarƙare ga labarai amma wannan karan a taƙaice.
To China ta ce wani jirgin ruwan jigilar matafiya dauke da mutane sama da 450 ya nitse a kogin Yangtze da daren jiya Litini, yayin da ya bar yankin Hebei zuwa yankin tsakiyar China sanadiyar guguwar ruwa. Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi da ministocin harkokin wajen kasashen da ke gamayyar da ke taimaka ma ƙasarsa wajen yaƙi da ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama na wani taro yau dinnan a Paris don su tattauna kan shirin sake kwato yankin ambar da ke ƙasar Iraƙin. Kotun ƙolin Amurka ta yanke hukuncin goyon bayan wata ba Amurka da aka hana ta aiki saboda ta sanya hijabi. Samantha Elof, wacce musulma ce da kan sanya hijabi saboda dalilai na addini, ta kai ƙara tun shekara ta 2008.
To madalla masu sauraro, anan kuma kawo ƙarshen shirinmu gaba ɗayansa, sai an jima da la'asar, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri fil ciki ko hadda shirin noma tushen arziki na Halima Jimarau. Amma kafin mu tashi, bari mu yi wa Malam Musa Kankani a cikin jihar Nasarawa ta'ziyar rasuwar yayansa, Allah ya ji kansa da rahama. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatarwa, da Cubahiro Diodone da ya ba da umarni, sai injiniyan mu na wannan lokacin wato Charles. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima ku.